الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ينقام في درجة أولا رانا تجومع شا تقف قوتا شعبان هجر من ذا الله صلى الله عليه وسلم شكرا تدبو آياد داريه دو دا أربعين دا بقوي daidai da 6 ga watan 2 shekara ta 2026 ita ce huduba ta 100 daidai akan wannan minbari na masallacin babban sahabi Mus'ab bin Umair da kenan unguwar Danbushiya garin Danbushiya a nan cikin garin Kaduna. Wannan huduba tana magana ne akan muhimmancin aqida. Ya ku bayin Allah, al'amarin aqida al'amari ne a wurin Allah mai girma, kuma ita ce manufa mafi girma da Allah ta'ala ya halicci dukkan dan adam ya raine shi kuma ya azurta saboda ita. Kuma da aqida ingantacciya ne ake iyakance makoman kowanne mutum da kuma abin da ya mutu a kai na aqida da shi ake masa hukunci. Allah ta'ala ya faɗa yana cewa ban halicci mutum da aljamba sai dan su bauta mini. Saboda muhimmancin wannan aqida ne yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tibi shekaru 13 a garin Makka yana dasa aqida a cikin zukatan sahabbansa, yana gina ka'idojin addinin musulunci dan su fahimce sa yanda Allah yake so. Har sai da wannan aqida ta zauna a zukatan su daram, sa zuciyar sahabbai ya fahimci sakon Allah, sannan Qur'ani ya biyo baya da sauran hukunce wanda aka daura mana na bauta. Amma aqida ita ce tushe, ita ce asali, saboda a rashin ta ne ake shiga azaban Allah, a sanadiyyanta ne ake samun rahma. Allah ta samu cikin wanda za ta yi ma rahama. Babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna Jundub ibn Abdullah yana cewa mun koyi imani tun kafin mu koyi alqur'ani. Ai, bi ma'ana Allah sallallahu alaihi wasallam sai da dasa a cikin zukatanmu abinda Allah ke so mu kudure na abinda ya shafi imani da shi da littattafai da sauransu. Sannan daga bisani yace sai muka koyi alqur'ani, wannan sai ya sa muka ƙara imani akan imaninmu, saboda Qur'ani ya gaskata abinda Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu. Ku sani ya ku ƴan uwa, ya zama wajibi akan kowane musulmi ba zaɓi bane ya koyi aqida ta musulunci, fiye da yanda zaka koyi sana'ar da zaka rayu, fiye da yanda zaka koyi dukkan wani abu na rayuwar duniya. Lallai kuma wajibi ne kowane musulmi ya san kishiyan abinda ke warware aqida, ya san shirka babbanta da ƙarama, ya san abinda in ya aikata yayi babban shirka, irin abinda in yayi ba za a ci gadon shi ba, ba zai ci gado ba, ba za a kuma rufe shi a makabartan musulmi ba. Sannan mutum ya san karamar shirka wanda take lalata ayyukan mutum ya wayi gariran alkiyama ba shi da lada ko nasisin kwabo. Ya Allah kai mana tsari daga wannan asara. Allah ta'ala yana cewa to lallai ka sani cewa babu abin bauta bisa cancanta face Allah. Wannan umurni ne daga Allah, sannan kuma sai ka nemi gafaran zunubanka. Ku duba inda Allah ya fara cewa ka san shi sannan ka nemi gafara. Bi ma'ana aqida ita ce farko da ke sa Allah ya gafara. Idan ba a san Allah ba ko an nemi gafara baya amfani. Aqida ingantacciya shine imanin da baya daukan shakka game da rukunnan imani guda 6 wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cikin hadisin malaika Jibril, wato imani da rububiyyan Allah, yarda da Allah shike samar da halitta daga rashi, shike azurta wannan halitta, shike juya al'amuranta, yau da ciwo gobe lafiya, yau da wadata gobe rashi. Wannan duk rububiyya ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Shi kadai ya mallaki halitta, kuma shi kadai ke da ikon juya halittar yanda yake, da kuma yarda da cancantar shi da bauta ba tare da wani ba, da kuma sunaye da ya sa ma kansa kai imani da su da siffofinsa, sannan kai imani da akwai wasu halittu da ake kira da suna mala'iku wanda Allah ta'ala ya halicce su suna masa biyayya kuma ba sa saba mishi. Da littattafai wanda aka saukar gabanin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam, da kuma wanda aka saukar bayan aiko shi shine alqur'ani, kuma ka yadda wannan alqur'ani ya shafe dukkan wani littafi da ba shi ba a doron kasa. Duk wanda ya yi imani da wani littafi da ba qur'ani ba, to wannan mutum ba za ka ce yana kan addini ba, abinda yake kai sunansa kafirci, matuƙar bai yadda da alqur'ani ba. Don haka nan ka yadda da manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma manzancin wanda aka aiko gabanin sa a game ko da ba ambata mana sunan su ba a rarrabe ga waɗanda Allah ya ambata mana sunan su a cikin alqur'ani kimanin su 25 sannan ka yadda akwai wata rana da take zuwa kafin zuwanta ba ai rana kamanta ba idan kuma ta gushe ba za a ƙara kamanta ba rana ne da Allah zai tashi mutane tsirara haihuwar mahaifiyansu rana ne da ba wani mai mulki sai Allah rana ne da duk wanda ya zalunci za a maida zalunci rana ce da wanda duk ya kyautata zai murna rana ce da wanda ya munana zai dana sani kuma dana sani ba zai amfane shi ba wannan rana ita ce ranar alkiyama ka yadda da tana tafe yadda da haka zai sa ka so Allah kuma ka jure wurin yi masa biyayya ƙaryata haka ko nisanta haka zai sa ka zama shagalalle gafalalle kafin ka ankara sai ka ji kabari ya amshe ka daga nan kuma saura bincike ba sauran aiki sannan kai imani da kaddara mai dadin sa da mai tacin sa duka daga Allah ne duk abinda Allah ya kaddara zai same ka na alkhairi ba wanda ya sai tsai da wannan alkhairi abinda Allah ya kaddara zai same ka na rashin jin dadi wajibi ne duk duniya ba wanda ya sai hana shi zuwa sai dai kai hakuri ka nemi ladan ka wurin Allah sannan kai imani da sauran abubuwan da suka tabbata a cikin alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka shafi gaibu kamar tambayan kabari da watsu takadduran alkiyama da hawa sirabi da makamantansu sannan ka mika wuya ga Allah duk abinda Allah ya ce ayi to kai hakuri kai matukan kana neman nasara sannan kuma ka tsantsanta biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ka saba ma duk wanda ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka tsaya ka cije ka dage a duk inda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a tsaya kuma ayi hakuri dan uwa aqida ingantacciya tana cikin furuci tana cikin maganganu sannan kuma tana cikin abin da aka kudurce a zuci mutum baya cewa ai tunda ya gashi musulmi ne to ba sai yayi abin da zai nuna musulunci a magance ko a aiki ba wannan kuskure ne al-hasan al-basri Allah ya masa rahama yake cewa lallai imani ba wai ado bane kawai da gurace gurace mutum ya zauna bai aiki bai san addini ba bai san hukuncin da Allah ya wajabta masa ba a ce Allah samu aljanna ce amin wannan tamanni ake kiransa buri kawai kake yi amma har yanzu baka shirya shiga aljanna ba ai la dara lil mar'i ba'da al mauti yaskunuha illa allati kana qabla al mauti yabniha fa in banaha bi khairin faba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha duk dan adam da ka gani a ran alkiyama bai da gidan da zai shiga sai gidan da ya gina ma kanshi kafin zuwan alkiyama wanda ya gina da alkhairi to zai ji dadin zama wanda ya tabar da gidan shi to wannan shine tababbe na asali muna roƙon Allah ta'ala ya mana tsari da shiga irin wannan tadewa da kuma aikata abinda zai janyo mana asalin wato aikin da na sani ya ku ƴan uwa al-imam az-zuhri Allah ya masa rahama yana cewa ilimi dai daga Allah yake bi ma'ana Allah ya riga ya sanar da mu abinda yake so mu aikata wa 'ala ar-rasul al-balagh manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba abinda Allah ya daura mishi in banda ya isar وبلغ ما انزل اليك من ربك كنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما يا رجا يا اسر يا سوكه نويين wannan al'umma sannan yace wa alaina taslim mu ko ba abin da ke kan mu banda mu mika wuya mu san abin da Allah ya saukar mu tsantsanta biyayya ga sakon da manzo Allah صلى الله عليه وسلم ya isar dan uwa ku sani aqidar musulunci ba ta daukan wasu karirai da kwashe-kwashe na bayanai wanda mutum zai yana tutture tarafin addini kuma da sunan yana bauta ma Allah dauki misalin mutanen da suke karyata hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a hankalcen ka auna waɗannan mutane karan farko ka san mahaukata ne wa ya sanar da kai wannan addini ne ta ina ka fahimci addini wahayi ake maka da zaka gane wannan ma qur'ani ne sannan kafin ka fassara qur'ani suwa suka fassara qur'ani kafin kai da me suka fassara alqur'ani idan sahabi za a saukar da ayan da ke magana game da sahur ya kasa fahimtar wannan aya yayi ta cin abinci yana duba zare fari da bakin sa har sai da alfijir ya fito ya koma ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kai kuskure ga abinda ayan take nufi sannan ya gyara ta ina kana bakin fata dan karshen karni a Najeriya a jahar Katsina ko a jahar Kaduna zaka fi sahabi fahimtar alqur'ani ba tare da ka dauki hadisi ba abun banta kai ci saboda mutane ba su karatu ba su dauki addini da muhimmanci ba kuma wai har waɗannan mutane suna da mabiya da suke bi to wallahi tallahi ku sani duk wanda ya samu matsala aqida sai dai ga ana shiga aljanna amma ba zai taba shiga aljanna ba ku dauki misali daya annabi nuhu da annabi lut Allah ta'ala ya faɗa ya ce matansu tahta abfal menene ibadina salihaini suna karkashin bayin mu guda biyu nagartattu Allah ta'ala ya ce a karshe za a ce da su faqila dukhulan nar ma'ad dakhilin ku shiga wuta tare da kaskantattu dukkanin waɗannan mata ba annabawa ne kadai mazajen su ba a'a ulul azmi minar rusul a an amanzanni ma su ƴan tabarkalla ne ƴan ajin tabarkalla ne amma Allah ya ce sai na kona matansu annabi nuhu alaihi salam lokacin da dan sai yake karban aqida ingantacciya yake zai kau dube zai tsira zai kaza da Allah ya halaka shi annabi nuhu alaihi salam ya fara ma Allah magiya yana cewa inna rabbi ibni min inna bini min ahli wa inna wa'daka alhaq ya Allah ga dana dai dana ne ya Allah duk da fa an halaka shi ya mutu ba aqida ingantacciya ba Allah ta'ala ya ce ma annabi nuhu innahu laysa min ahli innahu amalan ghayru salih wannan ba dan kwarai bane bai biyo hanyar da ka biyo ba tabbas sai ka haife shi amma ba zai je aljanna ba idan za a ga ma ƴaƴan annabawa wannan a ga ma matan annabawa wannan magana wane ne zai miƙe kafa ya shura hadisan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karyata aqida ta sunnan Allah da manzansa sanne amma ne zai samu tsugunya aljanna aljununu funun wa hadha fannun minhu hauka nau'i nau'i ne wannan nau'in hauka ne mutun ya take aqida ya rusa abinda Allah da manzansa suka ce sanne yake kuma abinda ke wurin Allah yake so ko dan da kai fan ya tsi maka da'a ya kake ji a ranka wani irin zafi kake ji to walillahi al-basalul a'la ya Allah zai halicci mutum ya azurta shi ya bashi numfashi ya ciyar da shi ya shayar da shi sannan ya masa bore ya jingina haƙƙin sa ga wani gajiyayye mai mutuwa sannan kai tsammanin a zauna lafiya wallahi tallahi ba za a zauna lafiya ba shi yasa da aka yi ma Allah shirka aka taba aqida yace takadu samawati yatafattarna min وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا cewa akai Allah yana da da Allah ce na kusan tsatsa ga sama in daddara kasa ko halaka ya za a ce Allah yana da da to yanzu kuma sai a zo ana fada wani sai ya ce to ai su ma fahimtan su ne to ba fahimtan Allah bane sai ne idan fahimtan su ne ga fahimtan Allah da manzansa sai ai musu shiru sai su rusa addinin Allah bala'i ya saukan mana sanadiyan su ba zai yi wa ai shiru ba Allah ta'ala na cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina da za ta sauka ta shafi har wanda bai zalunci ba nana Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nuhliku wa fina salihun yanzu Allah zai iya halaka mu alhalin da mutanen kirki wallahi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwarai ko dai ku umurni da kyakkyawa ko ku yi hani da mummuna ko kuma Allah ya halaka ku gaba daya ya tashi kowa akan linyarsa za a zage ka wannan ba dalili ne da zai halaka fadin gaskiya ba za a kika duk abin da zaka yi ma mutane wani sai hakika ba za su yarda ba wallahi ko annabi ne kai akwai wanda ba zai taba yarda da kai ba irja'un nas ghayatul la tudrak yardan mutane gaba daya waye ka taba ganin an yarda da shi a ban kasa kowa ya yarda da shi yana san shi har a tashi kiyama ba za ka samu wannan mutumin ba domin da za a samu wanda zai taka wannan daraja to da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma har yau har gobe akwai makiyansa akwai makiyan sunnansa akwai masu zagin sa akwai masu rushe abin da ya gina ya Allah kai mana tsari ya ku ƴan uwa karshe da farko muna yin ta'aziyya na rasa daya daga cikin matasa zarata da muka yi a garin Zaria a jiya Alhamid wato Malam Muhammad Jamil wanda ake kiransa da suna El Jamil wannan yaro matashi ne mahaddacin Alkur'ani na gani a fada masarki matashi ne da yi karatun zamani mai zurfi yana shirye-shiryen fita wa jama'i master ɗinsa matashi ne wanda yake da sana'a da ƙwazo da neman na kai a ƙarƙashinsa matasa da dama suna cin abinci a matsayin ma'aikatansa a jiya a hanyarsa na zuwa Kano yayi hatsarin mota nan take suka koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mu aljanna Allah ya sa aljanna ta zamto makoma a gare shi Allah ta'ala ya sai makwabtaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam littafin Allah da akai haddan sa akai masa hidima Allah ya sai amfane ka yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim muna ta'aziya ga al'ummar musulmi baki daya musamman ga malaman mu na garin Zaria da kuma sauran matasa wanda suke abokai a gare shi abu na biyu kamar yadda aka yi kira ake jaddada kira zuwa ga gwamnatin tarayya wannan shugaban hukumar zabe professor Amu Putin da aka sanya mutum ne wanda al'ummar musulmi ba su yadda da shi ba mutum ne da aka aminta da shi a matsayin mahaƙinci macuci kuma maƙiyin arewa da musulmi baki daya wannan kiraye-kiraye an yi sa a hukumance musamman Supreme Council for Sharia shugabanta Dr. Bashir Ali Umar Allah ya ƙara masa lafiya abokin sa Sheikh Jafar Mahmud Adam sun fito an yi bayane-bayane na illoli da makirci da yake kullama musulmi da arewacin Najeriya don haka muna kira ga gwamnati da wanda duk abin ka iya shafa ya sani barin wannan mutum akan kujera ta chairman na INEC to mu dai ba zai ba mu natsuwa da gamsuwan zabe ake so a yi na adalci a shekara ta 2027 ba kuma saboda abin da yasa dole ai magana hatsarin ƙuri'a ya fi bindiga hatsari a rayuwar mutane mu sani ko kar mu sani sabili da yau a murde ai zalunci ai amfani da wani makiyin mu wanda mun san makiyin mu ne to wannan zai bada batun cewa fitina ake neman tadawa arewacin Najeriya wannan mutum ba shi yafi kowa iya aiki ba mu ba mun ce dole sai an ba musulmi bane amma mun aminta da cewa mahaƙinci ne makiyin mu ne makiyin arewa ne makiyin musulmi ne makiyin ƴaƴan mu ne masu tasowa nan gaba matukar ba wata mummunan manufa ake da shi akan mu ba to wannan mutumi mu muna kira ga a canza shi a cire shi ba mu aminta da shi ba ba mu aminta da shugabancin shi ba ko muna magana a madadin ƴaƴan mu da matan mu da makoman arewa da addinin mu idan aka bar wannan mutum to wallahi tallahi zamu tofin alatsi ne kuma mun san cewa lallai ba alkhairi ake nufin mu da shi ba lallai ai gaggawan canza shi ba mu ce dole sai an ba musulmi ba ana iya ba koma wane ne amma zanto mai tsaftan tarihi ba mutumin da yake bias ba wanda ke nuna bangaranci ko kuma ke nuna alaman zalunci da kiyayyar shiga addinin musulmi muna fatan waɗannan kiraye-kiraye gwamnati za ta dubi zuwa gare su tun kafin wankin hula kai ga dare rikicin siyasa mummunan rikici ne bai da kyakkyawan sakamako tarihi ya taskace kashe-kashen da aka yi sanadiyar rikici na siyasa barin wannan mutum alama ne na rura fitina a cikin al'ummar da ta fara samun haɗin kai da zaman lafiya muna fatan Allah ya sa ai dubi da waɗannan kiraye-kiraye kuma ai adalci a kansu abu na biyu mun samu tabbacin musamman mata da 'yan siyasa suke bin su gidajensu ɗaya bayan ɗaya ana siyan ƙuri'unsu da kuɗaɗen da layi su ne wa layi gune min ju bi ma'ana ana karɓar katinsu da suka yi na zaɓe ana ba su kuɗaɗe kuma 'yan siyasa ne suke wannan aikin to ku sani duk wanda ya ɗauki katinsa ya siyar ya haƙinci al'ummar musulmi baki ɗayansu kuma idan aka yi amfani da katinka aka jefa mu wani azzalimi ƙuri'a wallahi tallahi ran alƙiyama sai Allah ya tsare ka saboda da ƙuri'anka za a iya cin zaɓe da rashin ƙuri'anka kuma ana iya faɗi zaɓe idan mutum ya sai ya shuka gaskiya me yasa sai ya siya ƙuri'a ya gaya ma mutane aikin da ya yi mana ya yi ma mutane bayanin ayyukansa da nasarorinsa mana sannan wani irin lalacewa ne ya shafi al'ummarmu da za a ɗauki naira 5,000 ko 10,000 ko 50,000 kuɗin da ko wata ɗaya ba za su kai ka ba a bautar da kai na shekara 4 shekara 8 wani irin wawanci da sakarci muke fama da shi ya ku 'yan uwa wallahi matukar muna so mu samu gyara sai mun gyara har daga kawunanmu sai mun makan mu faɗa kuma sai mun yi shirin kota kwana mu zanto cewa idan musamman mata mu dai a yankin unguwarmu mun samu tabbaci an bi su an biya su an karɓi katukan zaɓensu ka je ka bincika matanka ka karɓi katinta ka ajiye a wurinka kana da yanci yanda kake ciyar da ita kana da iko a kanta ka ji me suke yi me ake aikatawa idan kuma wanda bai da katin zaɓe ya yi ƙoƙari ya je ya yi katinsa saboda wallahi wannan halin da ake ciki idan ba mun tashi mun yi da gaske ba abinda 'ya'yanmu za su gani a ƙasar nan wallahi Allah kaɗai ya sani saboda haka mu farka daga dogon baccin da muke yi in ba ka da katin nan ka je ka yi in ya ɓace ka sauya in ka san kasiyar to ka sani Allah zai kama ka kafaranka ka je ka gaya musu ya bace su sake yi maka wani ka bashi da lalatacce ka zo kai wani ka canza kuma wallahi mu sani qul'un mu abin tambaya ne a ranar alkiyama wa ka zaba dan me ka zabe shi ba ma magana wata jam'iyya ba ma magana wani mutum duk da muna da ra'ayin mu amma ba ma cewa dole kai wani ko kai wani ko kai wani amma dai ka sani duk wanda zaka zaba a ko ina yake kuma ko wane ne shi ka zabi mutumin kirki wanda zai iya tausaya maka ya tausaya ma ƴaƴanka kuma ka iya kare kanka ranar alkiyama Allah ta'ala ta nuna mana gaskiya gaskiya ne ka bamu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka bamu ikon guje mata hada wa sallu wa sallimu ala ala rahmatil muhda wa ni'matil muhda nabiyyukum muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in faqad amarakum Allah bi dhalika fi muhkam at-tanzil إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احشرنا في زمرته وادخلنا في شفاعته وأحينا على سنته وتوفنا على ملته وأورثنا علمه وأوردنا حوضه وأسقنا بأركانه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن ودلع الدين وقهر الرجال يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لكل جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ربنا إن كانوا من المحسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا من المسيئين فتجاوز عن سيئاتهم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله